يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 3 ga watan 9 miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Bukhari dake cikin wannan unguwa mai tarin albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Muqtasaru Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasin mu na 106 darasin da ya gabata muna ta tattaunawa ne game da abin da ya shafi sulhul hudaybiya wani sulhu ne mai dimbin tarihi a musulunci sulhu ne wanda ya kunshi darussa masu tarin yawa a ciki sannan kuma akwai hikimomin Allah madaukakin sarki masu dimbin yawa da suka bayyana a cikin wannan ainihin wato sulhu na hudaybiya a darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki inda duk sanda Ubangiji ta'ala wato zai ba da wata nasara ko zai ɗaukaka wani to sai an share wa wannan nasarar hanya idan mutum ne sai an share wa masa hanya ta hanyar matsaloli da cin karo da kusa da kwalabe da ƙayoyi da zai taka wanda waɗannan dukkaninsu ba daɗi kuma za a ga kamar wayannan za su iya sa su yake kaiwa ga gaci amma a hakikanin al'amari wannan sinadari ne da taki na samun cimma gaci da kuma cimma nasarar da Allah ta'ala yake kokarin ya bawa mutum da aka sulhu Hudaybiya kamar yanda muka karanta shi tun daga farko sulhu ne mai daci domin sulhu ne wanda ya kunshi abubuwa da sun taba zukatan sahabbai kware da gaske na danniya da murdiya da zalunci da babakere da rashin ya kamata da ta ido da aka nuna babu ita a cikin wannan sulhu wajen mu'amalantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma Allah madaukakin sarki ya ainihin daure zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure dukkan wannan abu da ya faru wanda wannan ashe sai muka fahimci wata shimfiɗa ce da sharar fage Allah ta'ala ke shelanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai game da wata katafariyar nasara wadda Allah ta'ala zai ba wa musulunci da musulmi ba da dadewa ba wanda shine fatuhu Makka da haka a ciki mun yi dogon bayani cewa dukkan wata daukaka tana dauke da irin waɗannan matsaloli kara dauke su a matsayin matsaloli da za su hana ruwa gudu a'a matsaloli ne waɗanda kamar sinadarai ne da taki na samun ɗaukaka kuma idan mutum ya kai gaci zai girmama wannan abin zai kuma ɗauke shi da mahimmanci don ya san irin matsalolin da ya keto kafin ya kai zuwa ga wannan daga ciki in za ku iya tunawa shi wannan sulhu na Hudaybiya yana daga cikin manya-manyan nasarori da aka samu domin ya ba da wata irin dama wanda kafin sulhu Hudaybiyar ba samu ba domin an samu amintuwa da juna wato tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma Qurayshawa an yi wata yarjejeniya da alkawari da kuma ake sa ran kowane bangare zai mutunta wannan yarjejeniya ta samun tsagaita wutar yaki da ajiye makamai tsawon lokaci. Kuma yana daga cikin sharadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ya kuma karba, wanda a sanadiyar haka an samu aminci tsakanin bangaren musulmi da kuma Qurayshawa. Wannan yasa an dinga samun mu'amaloli da cuɗanya tsakanin musulmi da kafirai, wanda wannan ya ba wa musulmi dama na samun yin da'awa da tallata addini da yaɗa shi a tsakankanin ainihin wato kafirai, da kuma jiyar da su Alkur'ani da irin fasaha da balaga da darussa da wa'azuzzuka masu tausasa zuciya da Alkur'ani ya kunsa. Sannan wannan sulhu ya ba da damar tattaunawa ta fahimta da babu jidali, ba zage-zage, ba cin mutunci, ba fada tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, wanda wannan ainihin wato ya kuma sake ba da damar waɗanda suke ɗari-ɗari da bayyanar da musuluncinsu sun riga sun musulunta, amma kuma suna ariyar da suna da rauni, ba su da ikon su fito da kansu a matsayin musulmi. Amma wannan sulhu na Hudaybiya sai ya ba da damar duk waɗanda suke ɓoye imaninsu su bayyanar da imaninsu, kuma ba yanda aka iya da su dole a kyale su, ba dama a tsangwame su ko a cutar da su, domin akwai yarjejeniya, akwai kuma ainihin wato sharadi na a zauna lafiya. Sannan daga ciki wannan yasa duk wanda yake da rabo ne ya shiga musulunci ba tare da tsangwama ba, to ya samu damar shiga musulunci a wannan lokaci. Wanda yake da dama yake son shiga wani bangare wanda da sakamakon rashin sulhun ya sa baya iya shiga, to yanzu sulhun ya share hanyar mutum zai iya shiga har cikin ƙwaryar Makka, har duk inda yake so cikin Qurayshawa ba tare da an tsangwame shi ba. Waɗannan sharuɗa da aka shimfiɗa a sulhu Hudaybiya, wanda suna kunshe da danniya da babakere da zalunci, sai kuma suka zama wasu rundunoni na nasara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Su a tunanin Qurayshawa sun sanya waɗannan sharuɗa ne don murƙushe Annabi sallallahu alaihi wasallama da murƙushe sahabbai da musulunci. Shi yasa suna ganin sharuɗa ne waɗanda za su ainihin wato zama wato wani irin ɗauki da nasara ta ɓangaren su. To sai kuma Allah ta'ala ya juyar da al'amarin, waɗannan sharuɗan sai suka zama su suka bada wato suka bada gudunmawa mai tsoka wajen samun lagonsu da kuma kai su ƙasa da kuma ɗaukakar musulunci da musulmi. Daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya jawo wa muminai ƙarin imani a sulhu Hudaybiya, ya kuma ƙara sa musulmi miƙa wuya bisa ga abin da aka tirsasa musu yadda da shi ne sulhun, wanda a da ba su yadda ba. To amma sai Allah ta'ala ya juyo da zukata mumina ya ƙara musu imani, ɗoriya akan imaninsu, ya ƙara musu miƙa wuya. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne jagora, ya kuma karɓi wannan yarjejeniya, to sai Allah ta'ala ya jawo zukatansu su ma zuwa ga miƙa wuya ga wannan yarjejeniya, tare da abin da ke tattare da haka na yadda da hukuncin Allah, da kuma sauraro da tsumayin wa'adin Allah, alƙawarin Allah, da kuma sa ran ganin ni'ima da falalar Allah ta samun natsuwa, wanda Allah ta'ala ya yi alƙawarin zai saukar da ita a cikin zukatansu, kuma ya saukar a daidai lokacin da suka fi tsananin buƙatar wannan natsuwa ɗin, kuma Allah ta'ala ya cika musu wannan alƙawari. Daga ciki in kun iya tunawa, Allah ta'ala ya sanya wannan sulhu ya zama sababi na samun gafara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da cika masa ni'imarsa, da shiryar da shi, da taimakonsa, da bude zuciyarsa da kirjinsa duk da abinda wannan sulhu ya kunsa na zalunci. Allah maɗaukakin sarki ya ambace ka a matsayin wani sakamako da kuma wani abu da ake so, a wata manufa da ake so a cimma, kuma an cimma ta. Inna ma yakunu zalika ala fi'lin qama bir rasuli wal mu'minin. Sannan ka lura da yadda Allah ta'ala ya sufanta zukatan muminai a wannan guri, wanda wuri ne da zukata sun cika da furgici da tsoro, zukata suna cikin kaduwa, amma Allah ta'ala ya ƙara natsuwa da imani a cikin zukatan mu'minai, kuma ya ƙarfafi wannan mubaya'a da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa wannan mubaya'a kamar mubaya'ar sace shi suka yi wa mubaya'a. Sannan duk wanda ya warware wannan mubaya'a, to ba wani ya warware wa ba, bai cutar da kowa ba, kansa ya cuta. Wa man nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi wa kullu mu'minin faqad baya'a Allah ala lisani rasulihi ala al-islam wa huquqi. Sannan zatan da larabawan kauye suka yi bisa jahilcin su na cewa za a yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi, wannan zato nasu sai ya tabe ya zamanto bai tabbata ba. Sannan in kun tuna duk dai a cikin darasin da ya gabata, Allah ta'ala ya bada labari game da yarda da yayi da mu'minai. Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya yarda da waɗannan mu'minai 1,400 kai waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama cappa a ƙarƙashin wato bishiya. Allah ta'ala ya yarda da imaninsu, Allah ya yarda da gaskiyarsu, Allah ya yarda da da'arsu. Shi yasa Allah ta'ala ya saukar da natsuwa, ya kuma saka musu da wani fatahi wato mai girma, da kuma wasu ganimomi da suka biyo bayan fatahu Makka masu tarin yawa. Wa maganima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Sannan Allah ta'ala ya kame hannayen mu'minai ga barin yakar ainihin mushrikai, ya kame hannayen mushrikai ga barin yakar mu'minai a wannan sulhu Hudaybiya. Aka yadda aka tafi a hakan haka saboda nasarar da Allah ta'ala yake shirin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato mu'minai. Da haka Allah madaukakin sarki ya kame hannayen kowane bangare ba tare da ainihin wato an yaƙe-yaƙen ba, wanda wannan ya haifar da ɗa mai ido ƙwarai da gaske ga musulunci da musulmi a wannan lokaci. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma wa'adahum maghanima kathiratan. Sannan Allah madaukakin sarki ya sake alƙawarta wa mu'minai samun ganimomi masu tarin yawa banda wannan da suka samu na fatuhu Makka. To akwai kuma wasu ganimomin da za su biyo baya, wasu nasarorin da za a kuma samu doriya akan nasara da budin fatuhu Makka. Wa futuhan, za kuma a samu bude-bude ukhar wasu daban, lam yaqdiru zalikal waqt alaiha, wanda a wannan lokacin basu iya samun damar kaiwa gare su ba, amma Allah ya musu alƙawarin wa maghanima kathiratan ya'khudunaha, akwai wasu ganimomin wanda za su karba, za su same su nan gaba, duk da yanzu lokaci bai ba, basu iya kaiwa zuwa ga samun wannan nasarorin ba, basu iya kaiwa zuwa ga wannan budin ba, amma akwai wasu ƙasashe da za a samu bude su su dawo ƙarƙashin daular musulunci, akwai arziki mai tarin yawa na ganimomi da al'umman musulmi za su ƙara samu. Kila Makka, kila Faris wa Rom, ila ma ba'da Khaybar min al-Mashriq wal Maghrib. Wasu malamai suka ce to wa maghanim kathiratan ya'khudunaha, wa inda aka ce akwai wasu ganimomin da musulmi za su kuma karba kila Makka, kila aka ce ana dai nufin wannan ganimar ta fito Makka. Wa kila Paris wa Rome, kila kuma aka ce a'a, akwai cin nasara gagarima bayan wannan na fito Makka, akwai kuma cin nasara akan kasar Paris da Romawa. Wa kila, wasu kuma suka ce wa maganima kathiratan ya'khuduna hadin nan, ana nufin ma ba'da Khaybara, abinda zai biyo bayan Khaybar, wanda nan ba da dadewa ba za mu shiga cikin Khaybar din a cikin littafin. To amma abinda zai biyo daga Khaybar zuwa abinda ya biyo bayan Khaybar, min al-mashriqi, na bude-bude da za a samu daga mahudar rana, wal maghribi, da kuma mafadar rana, ƙasashe da yawa, garuruwa da yawa, duk za a samu fatahi a bude su, duk nasarar ta samo asali ne tun daga sulhu Hudaybiya. Wannan tun daga nan Allah ta'ala ya yi wa mu'minai alƙawarin cin nasara da samun ganimomi masu tarin yawa. Thumma akhbara, sannan sai Allah ta'ala ya kuma ba da labari, annahu, yanda al'amarin yake, law qatalahum alladhina kafaru, inda kafirai ma sun ce za su yaƙi mu'minai a wannan lokacin, lawallawul adbara, to da sun juya a guje da baya. Wa annaha sunnatuhu, domin wannan sunnar Allah ce. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, haƙƙi ne akan Allah ya taimaki mu'minai. Da haka koda an samu wani rauni, to galiban Allah ta'ala yakan haifar da wannan ay nasara akan mu'minai, kodai ta dalilin wani rauni da rashin cika wata ka'ida da mu'minai ba su yi ba, ko kuma wata ɗaukaka da kuma ainihin wata hikima ta Allah maɗaukakin sarki ta sa wani lokaci ay nasara, amma nasarar ba ta dindindin ba ce akan mu'minai. Wannan aya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tana nan har yanzu. Allah ta'ala ya ɗaukar wa kansa zai taimaki mu'minai, sai dai yaushe ne, kuma a wani lokaci, a wace gaba. Amma dai alƙawarin yana nan, in ka gaba a samu wannan alƙawari ba, to ba daga Allah ba ne, mu muka saba alƙawarin da Allah ta'ala ya shimfiɗa wata ka'ida ba mu bi ta ba, ko mun karya wata doka da Allah maɗaukakin sarki ya ce mu kiyaye ta. Don haka sai ya zamto Allah ta'ala ya ce da kafirai ma sun ƙudurci niyyar yaƙar musulmi ko mu'mini a wannan lokacin, lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira, da sun ce kafa me naci ban baki ba, sannan ba za su samu waliyan wani masoyi majibinci wala nasiran ko wani mai taimakon su ba. Wa annaha domin sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdilan, Allah maɗaukakin sarki ce sunnar Allah ce haka ya taimaki mu'mini. Wa annaha sunnatuhu, sunnarsa kenan. Fa in qila, wani zai iya cewa fa yawm uhudin, to ya kuma aka kwashi a yakin uhudu, ai yakin uhudu kuma anan kaga an samu a ka'idan nan wal harbu sijal, an gane yawmun laka wa yawmun alaik, ya aka yi to a yakin uhudu reshe ya juye da mujiya, to sai kuma a ce anan kila aka ce huwa wa'adun mu'allaqun bi shartin, ai alƙawarin da Allah ya yi na zai taimaki mu'minai a yakin uhudu an rataye wannan alƙawarin da wani sharadi. Sharadin ne ba a cika ba, shi kuma ka'idar Allah in ka cika sharadi shi kenan. Shi yasa ce yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, in kunce in kuntum tuhibbuna Allah, in da gaske kuna son Allah, fattabi'uni ku bi manzon Allah. Sharadin a gane kana son Allah, aga kana bin manzon Allah, aga kana bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aga kana rike da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ba ka wasa da ita, to shi kuma Allah ta'ala ya ma alƙawari sharadin in kana son saka bi manzon Allah. Shi kuma ya ce yuhibbukum in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sai ya ce me, shi kuma Allah zai so ku, sai kuka ki bin manzon Allah, to yanzu Allah zai ƙi ku, ba zai so ku ba, kuma ba zai gafarta muku zunubanku ba. Yanzu wannan ka'idar sharadin na Allah ba shi ne ya karya shi ba, ku ba karya. Da haka yakin Uhud Allah ta'ala ya sharɗanta nasara ga mu'minai, amma sai aka karya wannan sharadi. Muna sane da abin da ya faru a sulhu Hudaybiyya, yakin Uhud, domin mun wuce yakin Uhud a baya. To dan haka sai zamanto wannan nasarar mu'allaqun bi shartin, an alaƙanta ta, an makalata da sharadi, wa huwa sabr wa taqwa, shine haƙuri da kiyaye dokokin Allah a yakin. Fafata yawm uhudin bil fashalil munafi li sabr wal ma'siyatil munafi li taqwa, sai aka samu abubuwa guda biyu sun kishiyanci sharadin da Allah ta'ala ya sa, wanda in an cika zai bada nasara a Uhudu, shine a yi haƙuri a kuma kiyaye dokokinsa kar a saba masa. Fafata sai ya zamanto wannan nasara ta kubuce yawma Uhudin, a ranar yakin Uhud, bil fashali, saboda gazawa da aka samu an kasa yin haƙuri, al munafi lisabar, wanda wannan al fashalu din garaje da gaggawa, an gane ko, da gazawa, to wannan ita ce kuma take kishiyantar haƙuri. Sharadin kuma a yi haƙuri, to sai kuma aka samu kishiyar haƙuri ya faru a yakin Uhud. sannan Allah ta'ala sharadi na biyu yace ayi takawa a yakin Uhud, sai kuma aka samu kishiyar takawa ta faru a Uhud, shine al-ma'asiya, saban Allah wanda aka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yace kar a sauko daga yaki daga kan dusan Uhud ko an yi nasara ko ba yi nasara ba. Al-munafiya litaqwa, wanda wannan ita ta ci karo ta kore takawa da Allah ta'ala yace in akwai wadannan sharuɗan zai bada nasara. Da haka kaga kenan a yakin Uhud ka'idar Allah da alƙawarin Allah yana nan, amma sharaɗin da ya sa na in an cika sharaɗin zai bada nasara ne ba a cika ba. Da haka wannan rashin nasara a yakin Uhud ba daga Allah bane, daga ainihin wato mu'minai ne. Ina fata an gane. Thumma dhakara كف الأيدي لأجل الرجال والنساء المذكورين. سننسي الله مدوك كنسر كي أمبتي واتو كامي حناي أنغانيكو كامي حناي لأجل الرجال سبيد مزاجي والنساء دماتي المذكورين wayanda aka ambata cikin suratul fati. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Allah ta'ala ya kame hannayen saboda in an yakin a cikin garin Makka dankare ki da mu'minai masu rauni da sun kasa bayyana da imanin su. Akwai su a cikin maza, akwai su a cikin mata, kaji wata hikimar da su sahabbai ba su fahimta ba. Suke ganin ko za a yi kaza tunda an zo har kusa da garin cikin harami, to lalle a shiga koma yaya ne. Amma aka kame hannayen juna, aka Allah ta'ala bai kaddara faruwar yaki ba. Allah ta'ala ce saboda ko wasu mazaje masu rauni suna cikin Makka, akwai wasu mataye masu rauni sun yi imani amma suna cikin garin Makka. Kar ku je garin babban ke kafirai da bubbuge su da yakasu, kuma ku tattake mu'minai ƴan uwanku ku jin musu ku karkashe na kashewa ba tare da kun sani ba. Kaga ku da kuke neman karuwa kuma ku karkashe naku. Ina fata an gane. To bari tunda ka kashin dan taba ko kar ya huce. Annan shayin na musamman ne radiyallahu anka. An bayyana ko fada fa al azaba anhum, sai Allah ya kawar musu da azaba. Susuwa rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun din can, sai Allah ya tunkuɗe musu azaba, azaba ta hanyar in an yi yakin za a je a cutar da su. Bi haula'i, da waɗannan mutanen, kama da fa'ahu bi rasulihi, kamar yadda Allah ta'ala ya kawar da azaba ta hanyar manzansa, lamma kana baina azhurihim, yayin da ya kasance a tsakaninsu. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum. To ka gani shine ma'ana kama da fa'ahu, kamar yadda Allah ya kawar da azaba ga mu'minai bi rasulihi, ta hanyar kasantuwar manzon Allah a cikin mu'minai. Lamma kana baina azhurihim, yayin da manzon Allah ya kasance yana tsakiyar mu'minai. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah ba zai azabtar da su ba kana cikin su. Thumma akhbara, sannan sai Allah ta'ala ya kuma bada labari, amma ja'alahu al-kuffaru, game da abinda kafirai suka sa fi qulubihim, a cikin zukatansu, min al-hamiyyati, na tsananin kishin kafirai ƴan uwansu, da kiyayya ga mu'minai. Allati masdaruha, wanda wannan hamiya san kai da tsananin kishin juna tsakanin su kafiran, tushen wannan ya samo asali ne daga aljahlu wa zulm, jahilci da kuma da zalunci. Idza ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya, kaji ba, hamiya ce jahiliya. Ya kamata in za kai kishi, to kai kishi akan gaskiya, kamata ya kai kishin gaskiya, ka kuma yi kishin masu gaskiya, ka zama tare da masu gaskiya da gaskiya duk inda gaskiya ta juya. Ba kishin yanki ba, ba koda yankin naka ba akan gaskiya yake ba, ba kishin kabila ba koda kabila taka ba akan gaskiya take ba, ba kishin gari ba koda ku garin ba akan gaskiya ƴan garin ku suke ba, ba kishin ƴan gidanku ba, kishi akan gaskiya. Duk wani kishi da ba akan gaskiya ba, to wannan kishin ya zama hamiyatul jahiliya. Na fata an gane. Da haka Allah madaukakin sarki yace idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubi idh ja'ala alladhina fi qulubina idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliya. Da haka sai ya zamto wannan hamiya da take cikin zukatan kafirai tushanta jahilci ne sai kuma zalunci. In ba dan haka ba, ai in har za a goyi baya inda da ilimin, to ai manzon Allah za su goyi baya. An fahimta, in ba dan zalunci ba, ai bai kamata su zama tare da kafirai ba. Wa akhbara bi inzalihi fi qulubi awliyaihi min as-sakina. Sannan Allah ta'ala ya bada labarin saukar da natsuwa da yayi a cikin zukatan waliyansa. Wato in ka zama bawon Allah na kwarai ko, wallahi Allah wata nutsuwa yake sama wadda mulki baya bada irin wannan nutsuwar, kuɗi baya bada irin wannan nutsuwar, ɗaukaka ta duniya bata bada irin wannan nutsuwar. Ita nutsuwar nan da kake kallo babu kasuwar da ake saida ita. Galibi mun ɗauka kuɗi, mulki, abun duniya shike bada nutsuwa. In ka kula da wasu da dama daga cikin masu mulki, da dama daga cikin masu kuɗi, in dai ba layin da Allah ta'ala ya ce abu suke bi ba, wallahi ba dadin mulkin suke ji ba. Kai kake ganin su a cikin jiniya, kake ganin su a cikin manyan gidaje, kake ganin su a cikin jirage suna burge ka saboda riguna, saboda kaza, saboda alfarmomi. Amma wallahi tallahi ni'imar da kake ciki da nutsuwar da kake da ita ba ba su da wannan nutsuwar. Sakinar da ke cikin zuciyarka babu ita a cikin zuciyarsu. Wasu daga cikin mawadata da kake kallo ko masu kuɗi, natsuwar da Allah ya sanya maka kai a matsayinka na mumini mai son kamanta bin Allah madaukakin sarki, Allah babu ita a cikin zuciyarsu. Yanzu wani daga nan in gaya ma duk inda ya je zai kwanta ba shi minti biyar, kuma kakka ɗauka wai bacci zai yi irin na munafurci ido ɗaya a buɗe, bacci zai yi bi ma'anar kalima tsakaninsa da Allah. Wani zaka ga ba shi mun tibe zaka ji mun shari ma, kaga duka ka ji mun shari ka san bacci yayi nisa. A daidai lokacin da wani ga kudin ga mulkin ga waye, amma wallahi in ya kwanta sai awa uku yana ta mutsike mutsike, ya juya ya ji ba dadi nan, ya kuma juya nan ya ji ba dadi, ya tashi zaune, kuma an hana shi ya zikiri, an hana shi ya sallah, ya tashi ya tsaki ya kunna channel ya ga ita ma abin ne, ya dauko waya ya duba dab dai ba mafita. Kuma duk inda ya dan samu wani ma sai ya dan watsa wasu ƴan kwayoyi, to su ma kuma da ɗan sun gama aiki in suka sake shi shikenan sai ka ga ya farka. Malam kai kuma sai ka ga malam ana as-salatu khairu minan nawm, sai da kyar ake tashinka malam, baccin ya abin nan ni'ima ce. Da haka natsuwa da kake kallo Allah ta'ala ne yake saukar da ita a cikin zukata. Duk wanda yake neman natsuwa ba wurin Allah ba yayo da kansa. Na ba ta an gane. Da haka Allah ta'ala shine mai saukar da natsuwa. Allah ka saukar da natsuwa a cikin zukatan mu. Wa akhbara Allah ya bada labari bi inzalihi fi qulubil awliya'ihi min as-sakina ma yuqabilu al-hamiyata. Allah ta'ala ya saukar da wata nutsuwa a cikin zukatan waliyansa wadda ta kishiyanci wancan san kan da kishi da ke cikin zukatan kafirai. Su kaga sai aka sanya musu wata kiyayya, aka sanya musu wani kishi na ƙarya a cikin zukatansu. Su kuma mu'minai sai Allah ya cire musu wannan hamiyatul jahiliya, sai Allah ya maye gurbin hamiyatul jahiliya da as-sakina. Wa ilzamahum, da kuma lazumta musu da Allah ya kalimatat taqwa, kalman nan ta at-taqwa, kalimatul taqwa shine kalimatu la ilaha illallah. Sai Allah ta'ala ya albarkaci mu'minai, sai ya musu ta goma shi, sai ya azurta su da kalimatul taqwa. Su kuma wayancin sai aka ba su da hamiyatul jahiliya. Wa hiya jinsun, ita kalimatu taqwa jinsi ce ta ummu, wadda take game kulla kalimatin, kowace irin kalma, yattaqi biha wajhullah, da mutun yake tsoron Ubangiji ta'ala ta dalilin wannan kalma. Wa a'alaha, sai dan aka ce kalimatu taqwa ta kololuwa, kalimatul ikhlas ita ce kalmar la ilaha illallah. amma ba lalle ita kadai ba, duk wata kalma da za ta sa mutun ta dalilin ta ya ƙara kiyaye Allah madaukakin sarki, ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala, ya tsinke da sallama wa al'amarin Allah madaukakin sarki, za ta iya shiga cikin kalimatut taqwa. Amma ta can sama cikin kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Thumma akhbara, sannan sai Allah ta'ala ya kuma bada labari, annahu arsala rasulahu bil huda, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Thumma akhbara, Allah ya bada labari, annahu arsala rasulahu, cha shine ya aiko manzansa, bil huda da shari'a, wa dinil haqq da addinin gaskiya, liyudhhirahu, Allah yace ya aiko manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shari'a, ya aiko shi da addinin gaskiya dan ya bunƙasa shi, ya ɗaukaka shi, ya bayyanar da shi al-dini kullihi, akan sauran addinai gabaki ɗayan su. Faqat takaffala li hadha al-amr, Allah da kansa ne fa ya ɗauki gabara, ya ɗauki nauyin wannan al'amari. Duk wanda yace zai faɗa da wannan addinin, ka ɗauko tarihi ka ɗan bashi haske. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sakhara bil wad wa fir'auna dhil autat alladhina zaghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alayhim rabbuka sawta adhab inna rabbaka labil mirsad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ila fi quraish. Gaishe ka Allah, ina fata an gane. To dan haka Allah madaukakin sarki, gara ka shiga cikin tawagan nan, a ciccibi addinin nan, a taimake shi da kai, wallahi ko da kai, ko da gudunmawarka, ko da gudunmawar kudinka, ko da gudunmawar mulkinka, ko babu, Allah ya alkawarin wannan addini sai ya daukaka. Shi yasa shiga, shiga a yi cikin wannan tafiya, shiga kai ma a yi da kai. Allah ya ce huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq, Allah ya ce liyudhhirahu ala dini kulli, Allah ya san duk kullakullan da za a yi wa musulunci da musulmi, Allah ya san Amurka tana nan, Rasha tana nan, Faransa tana nan, kasashen duniya waɗanda suke yakar addini, duk Allah ya san suna nan. Fa sayunfiqunaha, za su tanarka kuɗaɗe, su ta kashewa, thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah ta'ala ce za na sani za su tanarka kuɗi, za su ta shigo da makirci da dasisa iri-iri, za su sufurci wasu cikin rubabbun musulmi a wanke kansu, a ba su kwangila su zo su faɗa da addini. Allah ce tana sani za su kashe kuɗi ba ɗan ƙanƙani ba, sannan sai ya zama musu asara, sannan kuma galabar da ba sa so, nasarar da ba sa so musulunci yayi, Allah ta'ala ce sun mai gulabuna, sannan da ƙarshen game ɗin sai an yi galaba a kansu, bar ganin su a matsayin su super powers. Allah shine super power, ina fata an gane. Da haka in suna ganin su super powers, su suke gani haka, amma mu a wurin mu Allah shine super power, ina fata an gane. Da haka faqat takaffala, Allah ya dauki nauyi li hadha al-amr, wannan lamarin na wannan addinin Allah ya dauki nauyi bil tamami, da sai ya cika shi duk yanda za a yi wannan addinin, Allah ya dauki alƙawarin sa ya cika. Wal izhar, ya kamcika tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Allah ya riga ya cika shi, an yi duk yanda za a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin barazana da kalubale da hadarurruka da bai tsallake ba, har sai da ya ba mahaifarsa ta garin ainihin Makka, a ɓoye ya fice daga cikin garin Makka ya koma garin Madina, amma Allah sai da ya cika masa alƙawarin addini ya cika, har sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce al yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. To yanzu addini ya cika, to kuma bayyanarsa da nasararsa da daukakar sa shi ma alƙawarin guda biyu Allah ya wal izhar ala jami'il adyan. Wannan addinin sai ya daukaka akan sauran addinai, ala jami'i adyani ahli al-ard, akan dukkan addinai da ake yi a ban kasa, duk yanda addinan nan suke da gata, duk yanda addinan nan suke da kudade masu nauyi, duk yanda addinan nan suke dauke da wasu manyan kasashe da suke daure musu gindi, wallahi wannan baya hana addinin manzon Allah ya bayyana. Baya hana, karka ce an dauko su kwan, kowa za a dauko kwangila, ya dade ba a dauko shi ba, kuma ba za a daina dauko su ba, kuma musulunci ba zai daina nasara ba. Shi yasa zai ta tsoratar da mu, ai ga wani nan shi ma haga ya dauko kwangila, duk wanda za a ba kwangila yaje karbo, in dai kwangilar fada da wannan addinin ne ko, duk wanda ya dauki yake ganin ya shirya yaje kasashen duk da suke daukan kwangila su bawa mutum yazo ya rusa addini yaje dauko, yaga karshen galabar waye zai galaba. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كيك دك كاجك ربي آيرا يكا سن أبن بانا وأصحابني قوي عزيز كا كربي كما غاشي غربادو لأغلبن أنا ورسلي دو عيدة أنك ما تسوى أيكا غوين شام أنك أنيكو بلنتنا ينزو فوتوكوبي na ba ta gane ai yanzu photocopy ne da haka wannan shine da haka duk wannan addinin da kake kallon sa addini ne na Allah kuma Allah madaukakin sarki yana kishin addinin sa kuma zai bawo addinin sa kariya na ba ta gane fa fi hadha a wannan gaba ta qawiyatul liqulubihim kaga su da mu'minai suna ganin zuciyarsu ta dan karaya sai Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli. Wannan gaba ta qawiyatun akwai ƙara ƙaimi da ƙwarin da ƙarfafawa li qulubihim ga zakatan mu'minai wa bisharatun sannan wata bishara ce lahum ga mu'minai wa tathbitun da kuma tabbatar da mu'minai akan addini wa an yakunu ala thiqatin min hadha al-wa'd kuma su zamanto suna cike da yadda da aminci bisa ga wannan alƙawari inna Allah la yukhliful mi'ad alladhi la budda an yunjiza wanda Allah wannan alƙawari nasa ba makawa sai Allah ya zartar da shi fala tadhunnu anna ma waqa'a min al-igmat wal qahr yawm al-hudaybiyah kar ku taba tsammanin abinda ya faru na dan sassauci da rangwame da annabi yayi wal qahr da kuma danniya da su kafirai suka yaumul hudaybiya ranar da akai hudaybiya nusratan li aduwi kar ku dauka wannan kamar Allah yana karfafa da taimakon makiya addini ne wala takhalliyan ar-rasulihi wa dini kar ku taba tsammanin wannan abu da ya faru a sulhu hudaybiya kamar Allah yayi watsi da manzansa ya kuma yi watsi da addinin sa ne ko alama kaifa wa qad arsalahu bi dinihi alhaq ya Allah zai wa manzon Allah haka bayan shi ya aiko shi da addinin nan nasa na gaskiya wa wa'adahu kuma Allah ya alƙawarta masa an yuzhirahu cewa zai bayyana da wannan addinin ala kulli dinin siwa akan duk wani wani addini wanda ba shi ba kuma har kwa yi tsammanin cewa wannan abu da aka yi a sulhu hudaybiya ya karya muku gwiwa da kai ma mu'minin da kake a rayuwa a wannan lokacin kaka ji an ce America ta yi kaza ai Ingila ta yi kaza ai Russia ta yi kaza game da musulunci ai yanzu sun fi karfin kaza sun fi karfin kar ka sare huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kulli ka dinga tunawa da wannan ayar sulhu hudaybiya ya dinga baka darussa a yanzu kar ka dauka sulhu hudaybiya ya faru darussan nan da muke karanta sun shafi iya sulhu hudaybiya a sun shafi sahabbai sun shafe mu mafhum fasulun fi gazwati khaybar ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yace ga wani fasali shi kuma za mu dan ji wani abu kadan daga abin da ya faru a yakin Khaibar. Qala Musa ibn Uqba, Musa ibn Uqba yace lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata min alhudaybiyah, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaso ya dawo garin Madina daga Hudaybiyah. Makatha biha 20 layla, kwana 20 kacal manzon Allah ya a cikin garin Madina, au qariban minha ko kusa da kwana 20 ma ana ganin bai 20 din ba. Thumma kharaja ila Khaybar, yace wa sahabbai to hayya ila Khaybar, ba zama ai addini ai dole ta shi a yada shi a taimake shi. Kada ji abin da ya faru a Hudaybiyah. Annabi sallallahu alaihi wasallam Musa bin Uqba yace yana komawa Madina bai fi kwana 20 ba, sai kuma yace a fita zuwa Khaybar. To mu zo mu tafi Khaybar din mu ji me ya faru. Wastakhlafa ala al-Madinati Siba' bin Urfuda al-Gifari kenan. Akwai wani sahabi da ake kira Siba' ibn Urfuda, amintaccen sahabi, domin duk wanda manzon Allah ya bashi jiran garin Madina amintacce ne, kuma dama mu a aqidan mu duk sahabban manzon Allah amintattu ne. Ina fata an gane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalifantar da Siba'u ibn Urfuda ya kula da garin Madina. To Siba'u ibn Urfuda yana jagorantar garin Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu sahabbai an tafi Khaybar. Wa qadima Abu Hurairah radiyallahu anhu hina izin, sai kuma ga Abu Hurairah shi kuma ya iso garin Madina a matsayin mai hijira da shi da wata jama'a cikin mutanansa, da nufin ya zo ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma inda za a juya a juya tare da shi. Cikin kaddarawar Allah, Abu Hurairah radiyallahu anhu shigowarsa garin Madina, manzon Allah shi kuma fitarsa daga garin Madina zuwa Khaybar. Da aka yana zuwa sai tarar da Siba'u ibn Urfuda shi ne jagora a garin Madina. Fawafa Siba'a ibn Urfuda fi salati subuh, sai ya samu Siba'a ibn Urfuda yana jan sallar asuba. Fasami'ahu yaqra'u fil ula, sai ya ji Siba'u ibn Urfuda a sallar raka'a farko bayan Fatiha yana karanta Kaf ha ya ayin sad, suratul Kaf, suratul Maryam kenan, a sallar asuba. Da haka ana son a yi karatu mai yalwa, wadataccen karatu a sallar asuba. An gane ko? Kar ya zamanto wato a ja musamman raka'a farko din nan a dan limamai su dan dinga ja da yawa, lokaci ne kar a manta bacci, wani bai farka ba kawai kabbara ya ji an tada kabbara harama, zai shiga ban daki zai mazai alwala kila tsakaninsa da masallaci za a samu minti biyu ko wani abu mai kama da haka. To amma mutane ba a san haka, kawai an buso da an zo mutane su yi ta kallon agogo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna safa jam'in nan da kuke kallo fa taruwar mutanen shine alherin fa. Ana iya lokaci ya ja yayi lokacin sallah, amma kuma adadin mutanen da aka saba sallah da su ba su fara ba, za a iya ƙara lokaci, tunda ba wahayi bane cewa dot a tada sallah. Wannan abun yana damun mutanen mu. Wannan kuma limamai ku ne masu laifi, domin ku kuke sa wannan lokacin kaza karfe kaza da minti kaza za a yi sallah kaza, mun karfe kaza da minti kaza. Da haka da mutun ya zo sai ta tsaki, manzon Allah cewa in ka zo kana jiran sallah kana cikin sallah, ba fata da sallah ba, amma falalar da kake samu kana cikin sallah, haka mala'iku suke ta rubuta. Amma wannan alherin sai shedan ya bata mutun yayi tsaki ya zagi liman a cikin zuciyarsa, sai da kawai an abin nan. Amin amin. Garajan bashi da manzo Allah ce aka idara ahum mujtaba'u ajjala wa idara ahum abda'u akhara. In manzo Allah ya ga an zo da wuri an cika da masallaci jama'a sun taru da yawa, sai ya gaggauta tada sallah da wuri. Wa idara ahum abda'u, in ya ga kuma an abda'u sun dan yi jinkiri, kila wani ya dan fita yau ya je kasuwa bai dawo da wuri ba, wani shi kuma kila bacci ya dan dauke shi an dan samu jinkiri akhara. Manzon Allah cewa adadin yanda mamu suke karuwa fa adadin daraja da falalar sallar. sallah da mutum biyu bata kai falalin yin sallah da mutum uku ba, sallah da mutum uku bata kai falalar sallah da mutum hudu ba, sallah da mutum hudu bata kai falalar sallah da mutum biyar ba, gurgurdan yawan mamu gurgurdan yanda falala take samu a cikin sallah. Amma wannan hanzarin da ci da zuciyin ya shige mu sosai, za ka ga mutane ba sa son jira. Mutum zai iya zuwa ya bulayin ATM, wannan ba matsala, ya tara shi ne na 10-15 kai ne na karshe, to ina bin ka. Kuma bai taba jiransa ya ɓaci ba, saboda zai je zunguro kuɗi. Mutum zai je wajen wani office, a ce mai office din bai zo ba, ko ya zo din yana ciki ya ce ba zai ganka ba sai nan da awa biyu. Kuma haka za mutum zai samu guri ya zauna, ko ya danna dannan waya, ko ya yi zikiri, oho mai dai zai dai zama ya jira. Amma wai mutum ya zo gaban Allah ya dinga gagawa, ina rasa ina mutum zashi to. Duk wanda kake zuwa kana zaman jiran su ba mai azurta ka a ciki, ka zo wajen Ar-Razzaq kuma wai gagawa kake. Allah ƙarya kake da kake cewa wai so kake ka sha kwana. To mun ba masallaci ban ka gaya mun da zaka sha kwana. Kai dai kwana gidan ku to. Ka zo wajen mai bayarwar sannan kuma wai ka dinga gaggawa kai so kake ai maza-maza a sallame ka fice. Kana da buƙatu, kana da matsaloli, kana da damuwoyi. Amma ga gurin da za a warware matsalolin, a biya buƙatun, a ɗaga darajar, a ɗaukaka ka ai maka kaza, sannan nan ne an ɓata maka illimin ya ce mu ɗan ja abin nan, mu ci gaba da ganawa da Allah don ka samu damar ci gaba da tura application ɗinka. Liman ya ɓata ma rai, ba kamata ya yi liman ka ce Allah ya saka ma da alheri ba, in kai kuɗin shi kaiwa. Da aka biya ma buƙatun naka, ka gaya wa liman cewa da ya ja sallah aka biya buƙatar ka gaya masa an biya ma buƙata. Tsakaninka da limamin ka tsaki da kunkuni da zagi a bayan fage, a daidai ba ne wannan. Wallahi duk shaiɗan ne, musamman yan uwanmu matasa, wanda duk gaggawar tasa da an tashi majalisa ana sallamewa kawai ka je sai ka ganshi a majalisa. Ka ɗauka wani mara lafiya ne da shi, ka ɗauka a'a ɗan cikin ne ɗan murɗa so yake shiga ban ba ko ɗaya, kawai da an ce assalamu alaikum ya fita a fusacen nan kawai ka je ka same shi, ya kuma samu guri ya zauna yana danna dannan waya shikenan. Shi ɓata man ran da aka yi kawai ba a bashi ya je ya yi gulma ba a majalisa. Allah ya shiryar da mu. Da aka sallar asuba, akwai sallolin da ana son a ja su. Aƙalla in kai baka san hikimar haka ba, ran da Allah ya sa kai ma ka tashi a makare, aka ja dogo sura ka zo ka samu sallah, tsakaninka da Allah baka jin daɗi. Aka ja dogo sura ka tashi a makara, kai ma sai Allah ya kama ka a ranar, sai ka makara, da ka makaran sai kuma ka tashi ka ji an ja sallah, kana zuwa zaka dinga kana sauri, kana zuwa sai ka samu ko da raka dai, da Allah baka farin ciki. To amma kai kuma kana bakin cikin wani kai zo ya samu shi, saboda ka samu ka tashi da wuri ka zo masallaci, wani shi kuma kai ya samu. Ina imanin ka yake, an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kanka kawai kake zo ka samu. Wabi da aka mukula da fikihul imama irin wannan, da aka sallar asuba, duk in ka karanta hadisi za ka ana jan sallar asuba. Na farko dai dama raka'a biyu ce, na biyu kuma an yi la'akari da cewa lokaci ne na nishadi, saboda mutane sun yi bacci isashe na awoyi an tashi, kuma ba lokacin uzuri ba ne. In dai kai ba janjalo ba ne to kana gida a lokacin, ka san janjalo shi kullum a kasuwa yake. To in dai kai ba janjalo ba ne za ka a lokacin ma in ma ka yi gaggawa ba inda za ka, wani ma an ka sallame shi zuwa zai ci gaba da bacci. Ala ayyi halin dai kun ji Sibawo ibn Urfuda Abu Huraira ya zo ya same shi a raka'a farko ya karanta suratul Kahfi, wa fi thaniya a raka'a ta biyu ne wailul lil mudaffifina, sai ya karanta wailul lil mudaffifin. Kawai shawara da nake ba limamai, ku dinga karantun ma za ku yi dogon karatun ku yau ƙasa-ƙasa inda mutane suke fahimta, saboda in ka ja wani sumunin ka ja wani tunda yake bai taba karanta wannan sumunin ba. Wani sumunin da za a karanta ko wani shafin da za a karanta bai kai yawan wata surar ba ta nan ƙasa-ƙasa. In ita ka ja ba zai ta yi maka kunci ba, ba zai ɗauka ka ja abin nan. In an maka da ka jawo da ka ce kuntu taraba ya sauru ku'u za kai. Amma ka ɗauko fahamalar bihi fanta ba zarbi makanin kasiya, shi bai ma san ina gurin yake ba, daga ina kake kuma ina za ka tsaya bai sani. Da haka duk ko da bai kai tsayin wannan amman ba, shi a wajensa zai ce ka yi limamin nan Allah ya wahalta mu, wallahi ya ja dogo sura. An fahimta ko? faƙala fi salati. Abu Huraira a cikin sallah a zuciyarsa yana jin liman ya jawo wailul lil mutaffifina, kawai sai ya tuno wani mutum mai tauye mudu a unguwarsu. An gane ko? Kawai yana jin wannan an jawo wailul lil mutaffifina sai ya ce wailul li abi fulan. Ka lallai baban wani ya shiga uku. An ce wani mutum ne da yake rayuwa fi ardil azd, a kasar azd yake rayuwa, to mutum ne wanda lahu makilani, yanda ka san dai ma'aunan mu dinnan tauye ma'auni mala mudu biyu ne da shi, abun awo guda biyu ne da shi, wanda yake tafiya kasuwa zai auno daban, wanda in ya dawo yake auna wa mutane daban. Kuma wallahi da yawa masu irin wannan yan arkomi dinnan ba su ne mawana ba, yan arkomi yawancinsu za ka ga sai illa man rahima rabbuka, sai masu tsoron Allah cikin suna da irin wannan. Sai an gama cutaka kuma sai a dan ɗebo wani an kyauta ma dan watsa maka, bayan ƙorarradi dama naka ne, a hakan ma kana bin sabashi bai ma cika ba. Ina fata an gane. Saboda haka awo abun biyu, awo abun nan ma'auninsa guda biyu ne. Idza kala, in shi zai auna, kala bin naqis, idan zai aunar kai afwan, kala bin naqis, sai ya aunar da wannan wanda aka doke shi ta ƙasa ɗin nan, wanda hannunsa wani fa gefen abin za a ga kamar wata tabarma an nannaɗe gefen. Kwanan awo ne, amma ta nan ni ban ma san yadda ake ba, dukansa ake komai ake, sai ganin ta sama ya ɗanyi wani kwana haka, ko kuma an dube ta ƙasan sai ga an dangware shi ta ƙasa yayo ciki, duk sun san yadda suke yi. To in zai yi maka awo da wannan zai auna ma. Wa idza iktala, in shi kuma zai auna, ya je aunowa, iktala bil wafi, sai ya auna da wannan cikakken. To wannan shi ne sai Abu Huraira yana jin wailul lil mutaffifina sai ya ce ka, amma wannan aya da suwa na take. Summa zawwadu siba'an, a wata ruwaya summa zawwadna shay'an, sannan sai siba'u, a nan summa zawwadu siba'an, mun karanta shi da wannan, sannan suka nemi siba'u ya danyi musu guziri, domin so suke yi su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Su ba zaman Madina ne suka zo su zauna ba, wajen ma'aiki suka zo. In Madina ba manzon Allah, mai amfanin Madina ita ma? Ita ma ta yi daraja da mutunci da kima ne sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai suka ce su ba wuce za su yi, da haka a danyi musu guziri. A wata ruwaya thumma zawwadana shay'an, sai siba'u ya danyi mana guziri haka. Faqadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira yace haka muka tafi Khaybar muka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ruwaya an ce sun je an gama Khaybar, an gama yakin Khaybar. Wata ruwayar an ce suna zuwa yakin Khaybar ya kusa zuwa ƙarshe. Fakallama almuslimina, to ruwayar ya dan yanke ta, ma'ana da suka je sai suka yi wa manzon Abu Huraira, yawa manzon Allah magana, cewa ya ma'aikin Allah, tunda mu ma mun riske ku, to mu a raba ganima da mu mana, tunda mu ma da niyyar dama muka zo, mun zo Madina aka ce ai ka riga kai gaba, kuma muka biyo ka, duk da dai mun zo mun tara an gama yaki. A wata ruwayar aka ce manzon Allah ya ce to bari in nemi shawarar sahabbai, in sun yarda ayi tarayya da ku a ganima sai ayi. Aka ce manzo Allah ya ce to ga su Abu Huraira an kammala yaki, kuma ga su sun iso, amma dai da niyyar yakin nan suka fito, sun fito mun riga mun yo gaba, kun yarda ayi musharaka da su a cikin ganima? Suka ce mun yarda. Fa ashrakuhu, da aka sai manzo Allah sai fa ashrakuhu, sai musulmi suka yi tara, wato suka tara Abu Huraira wa ashabahu, da shi da ainihin wato mutanansa, fi sihamihim, a cikin rabansu da za a raba. Walamma qadimaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallar subha, manzon Allah yana isa Khaybar kafin a fara yaki sai ya sallar asuba. Ina jin lokaci yayi ko? To sai mu tashi daidai wannan gabar. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kotun tiban harshe, Allah ya gafarta mana. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amin.